ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ينينا هدو كينوكو غوانا وتامي البركة وتر رمضان ينينا بير na hijira 1441 cikin wannan wata mai albarka wanda muke tafsirin karatun alqur'ani muna cikin suratu taha sura ta 20 kafin nan muna sake jaddada addu'a ga bayin Allah waɗanda suke sun rasu musulmi a cikin wannan lokuta kullun sai ka ji rasuwa musamman a cikin wannan gari mai albarka na Kano muna roƙon Allah madaukakin sarki duk inda musulmi suka rasu ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama ubangiji Allah ya sa ya zama wato kafara ta zunubansu kamar yadda muna addu'a ta musamman ga matar babban malaminmu Malam Abdul Wahab malama Halima ubangiji Allah ya jaddada rahama gare ta Allah ya sa ta shiga kabarin ta sa'a abubuwa da ta gabatar na alkhairi ubangiji Allah ya kai ladan gare ta kurakurai ubangiji Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahma shi kuma malan da sauran iyalai da ƴan uwa baki daya da dukkanin mu Allah ya ba mu hakuri na juriyar wannan rashi da aka yi ubangiji Allah ya sa ta zama kyakkyawar makoma mu da muka rage ubangiji Allah ta'ala ya sa mutuka da imani Allah mu ma ya kyautata karshen mu muna kuma sake addu'a ta musamman har yanzu ga ainihin kasashen musulmi duk inda waɗannan matsaloli suke damun mu na rashin lafiya da annoba muna roƙon Allah kada Allah ya sa ya zama azaba ce daga gare shi muna roƙon Allah ya kawo mana sauki Allah ya fidda mu daga cikin waɗannan matsaloli Allah ya sa ya zama alkhairi ga addini ga rayuwar musulmi ma baki ɗaya ƴan uwa musulmi muna cikin suratu taha a jiya muna magana dangane da wata aya ta alqur'ani mai girma aya ta 113 inda ubangiji ta'ala yake cewa wa kadhalika a shine ko a kaza shine ta aya ta 99 ne ko aya ta 99 inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa ya bada labarin ruka na annabi Musa da Haruna a bangare guda da kuma Fir'auna da sauran kafirai da ma Musa Samiri da ya bijire a bangare guda ubangiji yace kazalika naqutu alayka min anba'i ma kad sabaqa وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا حَقِيقَةً Allah yace mun baka wani irin zikiri daga gare mu wannan kalmar zikiri malamai suka ce takan zo da ma'ana daya a cikin Qur'ani takan zo da ma'anar Al-Qur'ani mai girma sai zanto وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا حَقِيقَةً mun baka Al-Qur'ani daga gare mu kamar yadda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar maka da azzikra shine alqur'ani kuma mu masu tsare shi ne kamar yadda zikiri zai iya daukar ma'anoni da yawa na daga cikin ma'anonin sa shine daukaka da mutunci kamar yadda Allah ta'ala ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay fihi sharafukum wa situkum mun saukar muku da wani irin littafi wanda a cikin littafin akwai mutuncinku akwai girmanku akwai ɗaukakarku wa innahu la zikirun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun lalle qur'anin nan mutunci ne gare ka mutunci ne ga al'ummarka matukar mun yi riko da shi a matsayin abin ambato, a matsayin constitution din rayuwa, a matsayin mai samu mai hana mu, Allah zai ɗaukaka mu, zai mutunta mu, saboda haka kuma zai ɗaukaka duk wani musulmi. Duk da yana magana a kan Larabawa, amma ya shafi dukkanin musulmi ne baki ɗaya. Da dai sauran ma'anoni wanda wannan zikiri yake ɗauka mai faɗi ta yadda ba a ɗauke shi Alƙur'ani kaɗai ba. Allah Maɗaukacin Sarki ya samu dace. To amma ya fi zama ainihin wato ma'anar Ƙur'ani ɗin a nan, tunda Allah ya ce wa kada a taina ka min ladunna zikira, sai aya ta gaba ce man a arada anhu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
نعم
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا
من أعرض عنه وان دا يبجري قبر وانا ذكري هو دا يدو كما نشد القرآن تو وان دا يبجري قمد وانا القرآن دو وان دا يكود كي قمد وانا القرآن ما يكود كان فالكو لشي إيماني لشي نبي كودا متنيا يدى يبنتو يا يبجري مشي بيبن دو كوشنسا bai bin tsarinsa, ya dauki Qur'ani kawai a bayan-bayansa, ya yi watsi da shi, ya yi wurgi da shi. To duk wanda ya yi wurgi da wannan Qur'ani, fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra, lalle ranar alkiyama zai zo da dakon laifi, da dakon zunubi, da dako na ainihin wato ya dauko wani irin nauyi a kansa. Ubangiji Allah ya kiyaye. Kenan bujire Qur'ani kamar mutum ya yi lodin wani kaya mai nauyi na zunubi ne a kansa. Bijirewa Ƙur'ani kuma ya haɗa ƙin karanta shi da mai da shi a wato kamar ma wato wani abu ne wanda ba ma ya gaban mu, kamar yadda subhanallah ko a zamanin yanzu a cikin al'ummar musulmi ba kowa ne ya mai da Alƙur'ani a gabansa ya mai da shi bai ne ya dai. In ka duba tun daga ƙananan yara zuwa har manya, ƙananan yara ne aka huba su muhimmanci, tun daga nazire, firamare, sakandare har jami'a, me aka shirya musu na haddar Qur'ani, me aka shirya musu na fahimtar Alƙur'ani da sanin ma'anoninsa da sanin haddashi da fahimtar me ya kunsa, me yake cewa, sai ga ba a shirya masa komai ba a cikin waɗannan makarantu. In ma ka ga an ɗan jona shi kawai idasiyin ne don kar a ce ba a yi ne kawai, amma ba shi ne a hannu ba. Su ma kuma iyayen sun kai yaran ne ba don su koyi Qur'ani ba. Akwai abin da suke ganin ya fi Qur'ani muhimmanci, su dai iya Turanci da lissafi da sauran nau'o'i na ilimi na zamani shi ne kaɗai ya fi damun mutane. Kuma a kansa ake kashe kuɗi ko nawa ne, amma akan Qur'ani ba za a kashe wannan kuɗin ba. Sannan akwai matakin da in yaro ya kai, to gaba ɗaya ma ya ma daina karatun gaba ɗaya na Qur'ani. Wato kamar a ce ya shiga makaranta ta gaba da sakandare, ko kuma wani yana sakandaren ba, in ya kai wani mataki shikenan ya daina zuwa ko Islamiyya. Ko kuma ka ji uba da kansa ya zo ya ce malam yaro na zai fara jarabawa, zai dakata da zuwa Islamiyya, saboda kar ya fada a jarabawa shi ba Qur'ani ya fi damunsa ba wancan makarantar bokan, kar ya fada. Sannan kana tambayar samari da 'yan mata da yawa za ka ga ba su iya karatun Qur'ani ba a gidansu, ba a damu ba, ya je Islamiyya ya iya bai iya ba, ba a damu ba, ya koyo ba a damu ba, amma yaya boko idan ya dawo ne za a bincike shi, ya iya yaya assignment, yaya kaza, yaya kaza, a nan uba hankalinsa zai tashi. Ina result ɗinka na jarabawa, in ya ga fail a nan hankalinsa zai tashi. Amma game da karatun Qur'ani ko a gaban shi, wallahi wannan fujiriyar Qur'ani ne. Kuma duk wannan bala'in nan ne tushen inda muka samu duk wani bala'i da muke ciki. da mun mai da Qur'ani nasba a yumina kamar da magabata suka yi suka mai da shi shine a gaban su a kokowar zuciyarsu a kan gidansu qira'atan wa tilawatan wa tadabburan wa tafsiran wa amalan wa tadbiqan komai shine abinda Qur'anin ya saukar tsarin Ubangijinmu to da mun samu sauki da mun zauna lafiya Allah ya ce wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu domin akan sa za a tambaye ku ba wanda zai tambaye ka ka iya turanci ka iya lissafi ko ka je makarantar boko a rayuwarka wani irin certificate da wata shahada kake dauke da ita a cikin kabari wa zai maka wannan tambaya kuma kabarin ƙarya ne ba za a je bane ba za a tafi bane gashi ma ana ta tafiya to nan ne yanda za a bawo ainihin wato waɗannan abubuwa muhimmanci sama da Qur'ani kuma sai za a zauna lafiya saboda ko waɗannan ayoyi da muna karanta su da tadabburi wallahi da ba mu shiga halin da muka shiga ba ba cewa aka ce kar ayi wancan karatu ba amma a dauke shi a matsayin shine idafi din wannan shine al'asar sanin Allahnmu sanin dalilin zuwa mu duniya shine tushe shi kuma wanda a dauke shi a matsayin lalurar rayuwa ma'ana za a yi shi ne saboda zamantakewa ta rayuwa ta nuna yana da wani nau'i na amfani sa'annan kuma wala Allah abokan zamanmu da muke tare da su da kuma yadda duniya take ci gaba a yanzu yana taimakawa sai a dauke shi a matsayin lalurar rayuwa amma ba wai dan shi ne al'asal ba ba dan shi muka zo rayuwa ba sai zanto ana yin sa ne dan na farko ya zama ilimin sana'a ilimin sana'a dama haka ake ce mishi ilimin a ci abinci ko ba haka ba ilimin kawai ya zama lalura a samu aiki da shi amma wallahi ba shi ne al'asal ba kuma wallahi in ba haka muka yi ba haka za mu yi ta shiga bala'i wani abin bakin ciki ma shi ne in kana ji a rediyo da talabijin ka ji ana cewa a tashi a yi karatu a tashi a yi karatu wani irin karatu ake nufi ai ba haddar Qur'ani ake nufi ba ba haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata ake nufi ba ko in kaga duniya kullum an fito ana mata su tashi su yi karatu to boko dai ake nufi Allah ubangiji ya kawo mana sauki kuma wallahi Allah ba zai ba da saukin ba sai mun koma gare shi da gaske haka hadisan manzon Allah suka nuna bala'i yanzu ma ka fara shiga wallahi sai mun koma ga Allah madaukakin sarki sai mun yarda Allah ne zai mana komai sai mun yarda mun rike ubangijin da ya halicce mu mun zo duniya dan mu bauta mishi da gaske sannan wallahi mu samu sauki amma ba haka ba ka rubuta ka gani in saukin yana nan tafi abu jirewa Allah ka za mu zo wata ayar ma nan gaba cikin wannan sura inda yace wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ubangiji Allah ka tsare mu to ubangiji yace fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra ranar kiyama mutum ya yi dakon zunubi na nauyi sosai a kansa ko ba wani abu ne wuta ce shi yasa yace khalidina fihi suna masu dawwama a cikin wannan zunubin a cikin wuta ce nan wasa'a lahum yawmal qiyamati himla lalle daukar wannan dako da daukar wannan nauyi wallahi yayi muni a gare su ranar alkiyama muni ya kai muni mutum ya yi dakon bujirewa alkur'ani mai girma bujirewa zikirin Allah so da haka ma'anar zikiri kullum ya zanto kana tare da Allah a gida da daji da kwanciya da tashi da kasuwa da gurin aiki duk inda kake yaya tsarin Allah yake a tare da kai wannan shine kana tare da zikiri kana tare da Allah kana tare da gaskiyarka aya ta gaba Allah ya ce
يوم ينفخ في الصور
نعم
ونحشر المجرمين يومئذ زرقا
نعم
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
نعم
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
يا yawma yunfakhu fis-suri, ranar kiyama din nan ba wata bace, ranar da za a busa, ranar da za a hura a cikin sur, shine wani kaho a cikin kaho. Wato kaho din nan akwai busa ta farko da malamai suka ce, akwai busa ta biyu. Busa ta farko ko hurawa ta farko wadda za a sa mala'ika ya hura domin kowa ya mutu wanda yake da rai a lokacin. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, wani fi hafi suri fasa'ika man fi sama wasi wa man fi ardi illa man sha Allah sun manu fi hafi shi ukura fa iza hun kiyamuni kiyan zurun. To wannan kafan wanda Ubangiji ya ɗauke shi ya bawa wannan mala'ikan da yake busawa, to akwai ran da za a busa ranar tashi kenan, shi ne busa ta biyu. Wa yawma yunfakhu fis-suri, ranar da za a yi busa a cikin wannan kaho, shi sa Allah ya kawo shi da ma'arifa. Wa nahshurul mujrimina, za mu tattaro ko za mu tashi masu laifi mujrimai waɗanda suka bujire wa Qur'ani yawma idin a wannan rana zurqa. Zurqa wasu malamai suka ce ma'anar shi masu ainihin wato hakiya a ido wanda ba sa iya gani, ko kuma ma'anar shi kawai makafi. Wadansu kuma suka ce a masu azraqul launi, shine za su tashi launinsu ya canja, yanayinsu ya canja, saboda abinda Bahaushe yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Za ka ga mutum wani lokaci a yanzu ma mutum da kake rayuwa da shi, idan kuka haɗu za ka ga alamun damuwa da canjawar jiki da canjawar kala a tare da shi. Sai ka ce wani wai ne ke damun ka ne, kaga ba labari ya baka ba, amma kai ne ka gani a tare da shi, ko alamun jin daɗi ko alamun wahala. Za ka iya ka ga mutum ka ga ya rane, ya lalace, ya jajjeme, ya yi baƙi, furfura, duk ta wahala ta fito. Ko ba haka ba ne? To kai yanzu wannan shi ne zurƙa. To ranar kiyama ma da ka kalli mutane marasa gaskiya, wallahi za ka gane su, ta'rifuhum bisimahum, za ka gane su da alamunsu. Yu'raful mujrimuna bisimahum, mujrimai da alamansu ake gane su, suna cikin damuwa, suna cikin tashin hankali. Nas'alullahu salamatu wal afiya. To a ranar Allah ya ce za mu tada mujrimai yawma idin zurqa, ko dai ko gani ba sa yi saboda lalacewar ido, ko kuma ga launinsu ya riga ya canja. Yatakhafatuna bainahum, a ɗan tsakaninsu za ka ji suna sirranta magana, suna sirranta zance, sune wa juna raɗa. Me suke cewa? Illa bistum illa ashara, anya wai zaman da kuka yi anan a duniya ko bai wuce kwana goma ba? Wai ba kwana goma muka yi bane a duniya? Allahu akbar. Ma'ana mutum ko shekara ɗari ya yi a wannan rayuwar ta duniya ko sama da haka, idan ranar kiyama ta zo aka tashi saboda tsabar tsoro da firgici da tashin hankali, sai ka ji yana raɗawa abokinsa, wai anya ba kwana goma muka yi ba kuwa? Shi gani yake rayuwar ba ta wuce kwana goma ba. To don Allah, wani irin bala'i ne zai tabbata a ranar kiyama ta yadda mutum zai kalli rayuwar da ya yi 60-70 a matsayin kwana goma? Wai munan kenan 'yan al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ake ganin in mutum ya kai 60-70 to ya yi sa'a. Amma ummati ma baina 60 ila 70, shekarun al'umma ta daga 60-70, wato su suka fi yawa a duniya wajen sun kai da yawa ba su mutu ba. Ɗaya da waɗanda suke haurawa, Allah ya ji kamala a lallon Abubakar na Kaduna, babban malami, ya ce to ni dai gashi na haura 70 ɗin, anya babu 90 wa 100 na kuwa? Ya ce akwai 90 da 100 na. To ala ayi halin dai ko shekara 100 ka kai, to sai kaga cewa wallahi in dai mujrimi ne kai, mai laifi ne kai, ka bujire wa Qur'ani, sai ga kamar kwana goma kai. Wannan a karin farko kenan. Me ma'ana a karin farko? Ubangiji ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna, kai mu ne kuma mafi sani game da abin da suke faɗa na wannan raɗa da suke a ɗan tsakaninsu. Wato kamar wani yana kusa da ɗan uwansa mai laifi mujrimi, sai ya rika sirranta masa, wai anya ba kwana goma muka yi ba kuwa? Gani yake kamar wani na jinsa, anya ba kwana goma muka yi ba? To Ubangiji ya ce mu muka fi sanin me suke faɗa. izi ya kulu amsaluhun tarikatan, wanda suka sisu wai dan dama-dama da dacewa wajen magana, dacewa wajen hanya, adalcin zance, wanda suka sisu dan adalcin magana, shine wanda za ka jina cewa a'a illa bistum illa yawman, kai yi ne ɗaya kuka yi, kwana ɗaya kuka yi, kwana ɗaya kuka yi, ba kwana goma ba ne, illa bistum illa yawman, ai kun zauna ne kwana ɗaya. A wani guri kuma Allah ya ce ma labisu illa sa'a, gani suke ɗan awanni kawai suka yi ko awa ɗaya. Wallahi haka wannan rayuwa take. Isar da mutum ya shiga kabari ko ya tashi ranar kiyama ji yake a duniya kamar ma bai taɓa zama ba. Ballantana kuma idan an shiga wuta wal iyazu billah. Hadisi ya zo cikin Sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya da rashin matsala, amma kuma daga cikin 'yan wuta, sai a sa shi a cikin 'yan wuta sakon, fa yusbaghu bin-nari sabgha, a ɗan zira shi sakon sai a fito da shi daga wutar jahannama. A ce hal marra bika na'iman qattu, bawan Allah tunda kake ka taɓa jin daɗi a duniya? Sai ce la wallahi ya rabbi, na rantse da Allah, Allah ban taɓa jin daɗi ba. Ya manta. So da ka duk wannan hayaniya da muke a kan duniya, da kashe-kashe, da zage-zage, da bala'i iri-iri, da takurawa al'umma, da takurawa talakawa, da matsama da ake yi, sai kayayyaki sun yi tsada, sai an samu kuɗi, sai an yi kaza. Ka gama tara kuɗin, ka gama samun kuɗin, da gidajen, da motocin, wallahi kana mutuwa. Za ka ji illa bistum illa yawma, kamar yi ne ɗaya kai a duniya. Ashe menene hankali, menene nutsuwa, menene alamar mutum yana da hankali? Shine yayi aikin da in ya mutu zai samu sa'ada da jin daɗi. Domin ita ce rayuwar da everlasting life, wadda ba rayuwa ce abadiyya sarmadiyya, babu ranar dawowa kuma har abada. Amma ba kowa zai gane ba, Allah ya ce sai masu hankali, sai masu tunani, sai wanda Allah ya azurta da hankali, Allah ta'ala ya samu dace. To shi ne Allah ya ce masu ɗan zance madaidaici ne ma suke cewa illa bistum illa yawma, ai ba ku zauna a duniya ba face kwana ɗaya. Aya ta gaba Allah ya ce
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
Wato Allah na kawo mana hoton alkiyama don ka gane cewa idan mutum ya shekara 100 ko sama da haka ko ƙasa da haka a wannan duniya, zai rika kallon kamar kwana ɗaya yayi, kamar kwana goma yayi. Wannan magana ta Ubangiji ba ta tsuriya ba ce. Labari ne na hakika. Allah ya ce qawluhul haqq, maganar Allah ita ce gaskiya. Abubuwa za su kasance ranar kiyama ba irin na duniya ba, wani irin canji ne, ra'asan ala akif, tashin hankalin ya kai tashin hankali, ahwali yawmul qiyama, domin canji ne za a yi gaba ɗaya. Shi yasa a cikin waɗansu surori Allah madaukakin sarki ke gaya mana irin su idha shamsu kuwirat, وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشارة أطلت إذا السماء انفطرت. ودنا آيوي تنانون دكونو halittar gaba ɗaya za a hargitsa ta. Sama ta hargitse, ƙasa ta hargitse, duwatsu a hargitsa su, taurari su shiga su fita, wata da rana duk a canza yanayinsu. Ta yadda mutane dole su tsorata kuma su sallama. Kamar kasuwa ne, sojoji su zo bincike. Idan sojoji suka shigo kasuwa bincike cikin ruwan sanyi, da Allah muna neman shagon wani, ina ne shagon wani sai kaga ana neman raina musu hankali. Amma da daga zuwa suka taho da jiniya, suka fara harbe-harbe sama, suka samu wata can ƴar tsohuwa mai sai da gyaɗa, suka yi bal da kwanan gyaɗan. Suka doke wani mutum, suka yi kaza, wancan yana sai da mai, suka yi bal da man, da sun ce ina shagon wani. Yabin ne zai faru, sai ga an sallama ce ga shi can. To wallahi idan Ubangiji ya tashi hargitsa duniya, haka zai hargitsa ta. Ta yadda da an ce kaza za ku dole ku sallama. Shi yasa a nan Allah ya ce, da ka ji ana cewa kamar kwana ɗaya kai ko kwana kaza ko kwana goma, wannan magana haka take. Za ka ga cewa abubuwa Allah zai canja su. Shi yasa ya ce wa yas'alunaka anil jibal. Sune maka tambaya. Ya manzon Allah, suna yi maka tambayoyi anil jibali game da duwatsu. Suwa ya suke tambaya? Ko dai ya zanto musulmai ne suke tambaya, tambaya ta neman ilimi, tambaya ta neman sani, tambaya ta tsarin imani. Ko ya zanto kafirai ne ko munafikai ne ko yahudawa ne suke tambayar don su ji mai addini ya ce mai annabi zai ce game da haka. Ya dace da abin da ke cikin littafinsu ko bai dace ba? Wa yas'alunaka anil jibal, sune maka tambaya game da jibal, duwatsu. Wancan manya-manyan duwatsu da irin wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba, manya-manyan duwatsu da Allah ya ce wal jibala arsaha, ya Allah zai da duwatsu ranar alkiyama, ya duwatsu za su kasance. Wa yas'alunaka anil jibal faqul, ya manzon Allah ka ce yansifuha rabbi nasfa, ubangiji zai sheke su, shekewa. Ubangiji zai narkar da su narkewa. Ma'ana yadda ka san kankara, ka je ka so kankara ka sa a cikin ruwa, tana zagwanyewa, tana zagwanyewa, haka za ka ga duk girman dutse yanayi. Shi yasa ya ce wa idzal jibalu suyirat, duwatsun nan duk za a tafiyar da su, a narkar da su, a nike su. Yansifuha rabbi nasfa, Allah zai nike su gaba ɗaya nikewa. Idan ya nike su fa yadharuha qa'an, Allah zai bar ƙasa kenan, qa'an shine babu komai a kanta na tunanin za ka yi karo da wani abu, ba gini, babu ainihin wato tudu, babu kwari, shine safsafa type flat, ba tudu ba kwari, zai bar ta qa'an, babu wani abu da zai tare ka, ba bishiya, babu gini, babu wani duk wani mahadi ka ture da ake cewa to babu shi. Shine qa'an, wato guri da zai zama kawai fili fetal, sannan safsafa za ta yi flat. Shi yasa ma Allah yace la tara, ya fassara yace la tara fiha iwajan wala amta, baka ganin karkata ko tudu da kwari, wala amta, babu tudu wanda zaka ji kai sama ko kai kasa. Wato duniya za ta zama flat yadda ka san guri da ake wasu minti, ba tudu ba kwari, duk duniyar haka za ta zama. Domin akwai tunanin Allah zai naɗe ƙasar ma baki ɗaya a naɗe ta, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Yawma idh yattabi'una ad-da'iya, a ranar mutane ba inda za su je, wanda ke kiransu kawai, mala'ikan da yake kira yana ku zo nan, ku zo nan, me kiran kawai suke bi. Allah zai sa a ta kiran mutane, ku taho, ku taho, ta dama ta hagu, ko ina ana kiran ku, ku zo nan. Kuma sauti ne da za a ji shi, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, wanda ke can ƙarshe zai ji kamar yadda wanda ke kusa zai ji. Ba wanda zai tani ban ma ji kiran da ake ba mai asaci. Yawma idh yattabi'una ad-da'iya, ranar za su rika bin mai kira. La iwaja lahu, ba wanda zai kauce wa mai kiran ya ce ni ba zan je ba ko nan zan yi, ya ji kiran a gabar ya ce ni dama zan yi, ko ni zan yi yamma, wallahi ba wanda ya sai haka. Wa khashatil aswatu lirrahman, sautuka murya voice da duk wani noise, duk wasu sautuka na mutane za su kasa su kaskanta baka jin wani yana magana. In ma za a yi magana, Allah ya ce fala tasma'u illa hamsa, baka jin komai sai rada, rada da rada ake magana. In ma za a yi magana, wai me ke faruwa ne, me ya faru, haka za ka ji mutum na magana. Allahu akbar. Illa hamsan, sai dai ka rika jin magana kasa kasa can. Yawma idhin la tanfa'u shafa'atu, a ranar alfarma ba za ta yi aiki ba, alfarma ba za ta yi amfani ba. Me alfarma shi ne ceto, a yi alfarma ba zai taɓa yin amfani ba, musamman irin alfarma da ake nema a gurin kafirai, ko abinda kafirai suke nema a gurin gumaka, ko kuma abinda wasu suke zaton wane da wane zai musu ranar kiyama, duk ko ni dan wane ne, ko jikan wane ne, ko dan malam wane ne, ko mu ne muka haɗa dangi da wane, duk ba zai amfani ba. Illa man azina lahu ar-rahman, sai wanda Ubangiji ya bai wa dama, ya bai wa izini, wa radiya lahu qawla, kuma ya yadda da wata magana daga gare shi. Malamai suka ce kaulan anan ya yadda da kalmar shahada shi, ya yadda da tauhidin sa, shi ke na za a iya ba da alfarma a kansa. Shi kuma wanda za a baiwa alfarmar, shi ma ya zanto mutumin kirki ne, Allah ya yadda da shi, ko annabi ne, ko wani salihi ne. A ce to cetuwa ne, yi wa wani alfarma don a karrama shi, kuma don a girmama shi ma wanda za a ceta din, saboda ya mutu ba shirka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Ubangiji shi ne masanin abin da ke gaba gare su da abin da yake baya gare su, shi yake da cikakken ilimi. Wala yuhiduna bihi ilma, shi ko game da Allah mutane ba su kewaye da shi game da ilimi ba, ba su san Allah ba, ba su san kome game da Ubangiji ba. Waɗansu malamai suka ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah shi ya san me suka yi a duniya, kuma shi ya san wani irin sakamako zai zo musu a lahira. Waɗansu kuma suka ce a ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Ubangiji shi yake sanin a nan duniya me wani hali mutane suke ciki idan sun baro guri kaza da inda za su. Misali, mutum ya zo zai yi tafiya, ya yi sallama da gida, na tafi kaza, na tafi Kaduna, na tafi Abuja, na tafi Lagos, na tafi Sokoto, na tafi Maiduguri, ya yi sallama da gida. Bayan awa ɗaya ko awa biyu, an banda ma Allah ya sa yanzu a zamanance akwai waya, to bayan barin safa bai san me ke faruwa a gida ba, haka ne ko? Sannan kuma bai san me zai faru ba da shi nan da minti 30 a gaba, wallahi bai sani ba. Gware ma in yayi waya gida sai me ake ciki, bayan barowa ta an yi kaza an yi kaza, kuma wanda bai yi waya ba bai sani ba. To Allah shi ya san bayan tahowarsa, ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, shi ya san me ya baro a bayan kuma me a gaba. Kila nan gaba taya za ta cire, za a yi hatsari, za a haɗu da yan kidnafin ne, za a haɗu da ainihin wato misalin duk wani bala'i bai sani ba. Za a je lafiya ba, za a je lafiya ba, bai san komai ba. Wanda bai iya sanin wannan ba a rayuwarsa, me zai sani game da Allah? Ya'lamu ma baina aydihim, shi ne yake sanin abin da ke gaba gare su, wa ma khalfahum, da abin da yake bayan su. Wala yuhiduna bihi ilma, shi ko Allah ba su kewaye komai game da ilimi ba. Allah shi ne ahata bi kulli shay'in ilma, shi ya kewaye komai game da ilimi, shi ya san yanzu, shi ya san jiya, shi ya san anjima, shi ya san me zai faru ko da yaushe. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Aya ta gaba Allah ya ce
wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,
na'am,
وقد خاب من حمل ظلما,
نعم,
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما.
وعنت الوجوه للحي القيوم, فسكوتي اوانا رانا واتو ده فسكوتين ده ماسو فسكوتين اجنفي, duk za su rankwafa su kankantar da kai, su wulakanta, su nuna su ba kowa ba ne, sirran kwafa su yi saranda, gawa za su yi saranda, lilhayi alƙayyun, ga alhayo ga alƙayyun. Wannan sunayen Allah ne, kuma sufofin Allah ne. Ma'ana duk mutane za su ran kwafa su yi saranda a sallama wa Allah maɗaukakin sarki. Shi ne alhayu, rayayye, wanda ke da sifa ta rayuwa, wanda tuntula-tula dama rayayye ne, kuma wanda mutuwa ba ta riskarsa ba zai mutu ba. Shi ne ma'ana alhayu. Alƙayyumu kuwa wanda ke tsaye da kanshi, kuma yake tsaye da harkokin rayuwa, bai dogara da kowa ba, bai dogara da wani ɗan adam ba ko halittarsa ba. Shi ne alƙayyum, Allah yana tsaye da kansa. Sannan alƙayyum shi yake sarrafa rayuwa gabaki ɗaya. Waɗannan manya-manya ne daga cikin sunayen Allah. Har ma ya zo cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa suna daga cikin sunayen Allah mafi girma. Duk mai neman sunayen Allah mafi girma ya neme su a cikin surori guda uku. A cikin suratul baqara da suratul ali imran da suratul daha. Iya abinda Annabi ya faɗa kenan, sai malamai suka bincika suka ce to lalle a cikin suratul baqara akwai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. A farkon suratul ali imran kuma akwai alif lam mim. Sai ce me? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq. Sana'an suratul taha sai ce wa anatil wujuhu, fuskoki za su kankanta, za su yi saranda, za su sallama lil hayyil qayyum. Ashe ya tabbata duk mai neman sunayen Allah mafi girma, mafi daraja, to ga su. Allah ya sanar da su, Annabi ya sanar da su. Babu wani suna da za a ce wato sama da wannan. In ma kuma akwai to Allah ta'ala shi ya bar wa kansa sani, shi ya ɓoye su. Shi yasa kuma za ka ga bayin Allah da magabata da mutanen kirki sun kwakumi wannan suna, suna kiran Allah da shi. Lallai duk wanda ya kira Allah da wannan suna, Ubangiji yana ji. Ma'anar yana ji, yana saurin amsawa. Ya hayyu, ya qayyum. Mutum ya rike waɗannan sunaye. Musamman cikin waɗannan matsaloli na rayuwa, mutum ya yawaita kiran Allah da su. Yawaita tawassuli da su, ya hayyu, ya qayyum. Dan ba ƙaramin yabo ba ne ga Ubangiji. Suna daga cikin wato asma'ullahil a'zam, sunayen Allah mafi girma, mafi ɗaukaka waɗanda Ubangiji ya fi son a kira shi da su. Wanda ka ya kai ɗan uwa, ka yawaita kiran Allah da waɗannan sunaye, ya hayyu ya qayyum a cikin addu'arka. Annabi yana amfani da su, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajisu, ya hayyu ya qayyum. Za ka ji bayin Allah suna kiran Allah da shi. Irin su ya zal jalali wal ikram. Waɗannan sunaye ne farko suna nuna allantakar Allah da tsayuwarsa da kasantuwarsa rayayye, babu wanda ainihin abinda zai gagare shi. Wa qad khaba man hamala zulman, duk wanda ya yi dakon zalunci, ya ɗauko zalunci, ya ebo zalunci, ya taho da shi ranar kiyama, wallahi ya shiga uku ya lalace. Shi ne khaba, khaba. Wa qad khaba man hamala zulman, duk wanda ya yi dakon zalunci, ya ɗauko zalunci. Zalunci kuwa zai iya zama shirka, zai iya zama dukkanin nau'in saban Allah maɗaukakin sarki, zai iya zama kuma zalunci na tsakaninsa da bayin Allah, tun daga gidansa zuwa unguwa zuwa al'umma, ya cuce su, ya yi dakon zulman kenan iri-iri. Az-zulmu bi kulli anwa'ihi. Wannan ya shiga uku ya lalace, Allah ka tsare mu. Wa man ya'mal min as-salihati, wanda kuwa yayi aiki, ya aikata daga cikin ayyuka na gari, biyayya ga Allah, tauhidi, sallah, azumi, zakkan, umara, biyayya ga iyaye, da'a ga mijinta, kyautatawa makwabta da sauran ayyuka na alkhairi irin su sadaka, zikiri, karatun alqur'ani, farantawa al'umma, taimako, sadar da zumunci, duk waɗannan suna daga cikin minas salihat. Abubuwa ne masu sauƙi, amma shaidan ba zai bari kai ba. To duk wanda ya aikata minas salihat, sai dai sharaɗi da muka sha faɗa, wanda Ƙur'ani ke faɗa, wa huwa mu'min, sai kuma da imani. domin za a iya samun kafiri wanda ba musulmi ba ya aikata waɗannan abubuwa. Zai yi zumunci, zai yi taimako, zai yi sadaka, zai faranta rai, zai yi sauki a kasuwancinsa, zai yi kaza, zai yi kaza, zai yi kaza. Lakin laisa wa huwa mu'min, shi ba mu'mini bane. Ubangiji yana saka sharadin innal ladina amanu wa amilus salihati, illal ladina amanu wa amilus salihati. Sai mutum ya yi imani kuma ya yi aiki na gari. Salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, sai da imani sannan Allah zai karba aiki. To duk wanda ya je wa ayyuka na gari a halin yana mu'mini, fala ya khafu zulman wala hadma, wallahi kar ya ji tsoron wani zalunci, wa Allah zai zalunce shi. Wala hadman wala naqsan wala bakhsan, fala ya khafu bakhsan wala rahqa, kar ya ji tsoron za a tauye mishi aikinsa na gari komai kankanta. Daidai da miskala zarra da ya aikata na kyakkyawan aiki, wallahi sai Allah ya zo masa da shi. Ma'ana kenan kamata ya yi mai ta competition muna aikata ayyuka na gari, saboda yaqinin in dai na yi don Allah bisa karantarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya ce na yi, to wallahi sai ka ga wannan aikin Allah ba zai tauye mashi ba. Kai ka ma manta sai dai a zo maka da shi a ce ka yi kaza, ka yi kaza, ka ga takardun ayyukanka, ni ne kaza, ni ne kaza, kai ta gani. Fala ya khafu zulman, kare ji tsoron zalunci, a gaban Allah ba a zalunci, ba a ƴar makale, ba a taɗasif, ba a tauye mudu. Duk abin da ka yi sai ka gani. Fa mai ya'mal miskala zarra khairan yara, wa mai ya'mal miskala zarra sharran yarahu. Ubangiji ya ce duk wanda ya aikata aiki na gari babu shakka kar ya ji tsoron wani zalunci a gaban Allah. Wala hadma, ko tauyewa, ko naƙastawa, ko za a yi masa ƴar maƙale, ko kuma a je a yi masa ainihin wato dodorido, ko a maƙale masa wani lada, duk ba zai yi ba. Wa kazalika
wakadha anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra.
Naam.
Fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
نعم.
وقل رب زدني علما.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وبنجد يتك مرهك نيدك دولا نمبياني أنزلناه مكسوك الدشي ونن القرآن ونن ذكري muka saukar da shi Qur'anan, a matsayin Qur'ani abin karantawa, arabiyyan kuma da larabci. Wato wannan na nuna falalar Qur'ani da kuma kasantuwarsa ba larabi. Allah ya saukar da shi da larabci. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, lalle kamar haka ne Ubangiji ya ce muka saukar da wannan zikiri din da muka ce duk wanda ya bujire masa to ya shiga uku ya lalace. To mun saukar da shi Qur'anan arabiyyan, abin karantawa da larabci. Allah ya saukar da shi ba larabi. Duk wanda ya karanta shi da wani yare to babu shakka ba Qur'ani ya karanta ba. Ya dai ko dai ya karanta fassara ko tarjama ko makamancin wannan. Wa sarrafna fihi min alwa'idi, kuma duk wani nau'i na wa'idi. Al-Qur'ani yana da alwa'du walwa'id. Alwa'du walwa'id. Alwa'du alƙawari da Allah ya yi wa mutane na cewa in sun yi aiki kaza zai musu kaza, zai ba su kaza, zai ba su sakamako mai kyau. Haza wa'ad. Wal wa'id, wa'idi kuma shine gargadi da warning da kashedi. Idan duk wanda ya saba wa Allah kaza zai samu zunubi iri kaza, zai samu azaba iri kaza, akwai wuta, akwai kaza, akwai kaza. Haza wa'id shine warning da Qur'ani yake wa mutane. To da Qur'ani ya kunshi wa'adu wal wa'id, to a cikin Qur'ani Allah ya ce yadda kaga Qur'anin nan a cikinsa mun sarrafa salo-salo, yanayi-yanayi na wa'idi na narko, na gargadi mun zo da shi ga iri-iri ne yadda mutane muke musu gargadi da kashedi da jan kunne ba irin kalmomin da ba mu yi amfani da shi ba ba dan komai ba la Allahu yattaqu dan su ji tsoron Allah Allah ya zo da salo na zafi ya zo da salo na sanyi ya zo da salo na jan hankali ya zo da salo iri-iri da kalmomi daban-daban da yanayi daban-daban da maganganu daban-daban duk Allah ya ce wasarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna lalle in sun karanta sun ji to za su ji tsoron Allah aw yahdithu lahum zikra ko kuma dai wani sabon zikiri ya tabbata gare su wato su samu sabuwar shiriya da za ta dawo bayan inda ba su ji ba yanzu su dawo su gyara su tuba fata'ala Allahul malikul haq ubangiji mamallaki mai gaskiya tabbatacce ya daukaka ya yi sama ba shi da abokin tarayya Allah ubangiji mai mulki mamallaki kuma wanda yake alhaqu tabbatacce wanda sunansa ne gaskiya zalika bi anna Allah huwa alhaq ubangiji yana daga sunayensa alhaq alhaq shi kansa Allah tabbas ne shi kansa Allah gaskiya ne ma'ana alhaq gaskiya ko kuma alhaq tabbatacce abinda ba ƙarya bane gaskiya ne akwai shi sannan almaliku ne mai mulki to almaliku alhaq mai wannan sunaye mai waɗannan sufofi fata'ala ya ɗaukaka fata'ala Allahu ubangiji ya ɗaukaka ina ma'anar ya ɗaukaka ta ɓangaren zati cewa zatin Allah maɗaukaki ne yana sama da kowa kamar yadda addini da hadisai da ayoyi da ishara take nuna Allah maɗaukaki ne a sama sannan ta'ala Allah kuma ya ɗaukaku a sama da kowane irin abun bauta a sama da kowa ta yadda in shi ne ya ce a yi to dole fa a yi don shi yake saman kowa idan wani ya ce karka yi Allah ya ce yi to waye a sama Allah shi ne a sama sai idan to Allah ya ɗaukaka zatan wa ƙadaran wa mahallan ta ko'ina Allah ta'ala ya ɗaukaka ma'ana sunansa al-aliyu maɗaukaki ta kowane irin yanayi fata'ala Allah to lalle fa ubangiji ya ɗaukaka almaliku mai mulki alhaqu wanda yake gaskiya tabbatacce Allah shi ne gaskiya wala ta'jal bil qur'ani ya manzo Allah ka daina sauri ka daina gaggawa ta hanyar wannan alqur'ani da ake maka wahayinsa min qabla an yuqda ilayka wahyu kafin a kare maka wahayinsa ka daina sauri ka daina gaggawa anan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ana masa wahayin qur'ani yana sauri yana so ya haddace yana da shauki yana da bege sallallahu alaihi wasallam ya ga dandanan ya iya to wannan kuma zai iya janyo mishi wahala da takura ko kuma kar ma ya je ya samu kuskure a garin gaggawa kuma tun a farko Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa a wannan qur'ani ba mu saukar maka daman zala dan ka sha wahala ba abu ne da ake so ka same shi cikin sauki Allah ya hore maka shi to shi yasa nan ma yace wala ta'jal bil qur'ani daina sauri daina gaggawa game da wannan qur'ani domin mu ne sanu qur'uka fala tansa mu za mu koya maka shi ba za ka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi daina ma motsa harshenka wai dan kai gaggawa sai ka iya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara qur'anin a zuciyarka da karanta shi duk mu mun dauki nauyi yana kan mun ubangiji fa idza qara'nahu fattabi qur'ana da zarar muna karanta maka kawai ji karatun bi karatun saurara da an gama karatun an ce biyo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji duk kabiya ba wani kuskure wannan ya isa ya zame wa manzo Allah wato alfahari da kuma mu'jiza a tare da shi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wala ta'jal bil qur'ani ka daina gaggawa ta hanyar wannan wato qur'ani da ake karanta maka min qabla an yuqda ilayka wahyu tun ba a kare maka wahayinsa ba ka ce zaka karanta a kabari kawai a gama shi yasa mala'ika ya zo yana karanta mishi sai manzo Allah ya shiru ya saurara ana gamawa sai ya jide ya haddace. Wa qul rabbi zidni ilman, kai dai addu'a kawai ka sai Allah ƙara min ilimi. Tunda kai ilimin zuba ma kawai ake yi, to neman Allah ƙari. Malamai suka ce Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani kakkab ba inda aka ce annabi ya nemi ƙari na wani abu sai ainihin ilimi. Wato wannan ya ishi ka gano darajar ilimi da falalar ilimi, na cewa ilimi la yusawihi shay'un, ba abin da yake daidai da shi. Ko da al'umma ba ta ɗauki ilimi da muhimmanci ba, ko da al'umma tana kallon ilimi bai kai ya kawo ba, ko da al'umma ta wulakanta ilimi, to kai mai ilimi ka san cewa babu wani abu sama da ilimi. Dan ba za ka gane haka ba sai idan Ubangiji ya dan hore maka wani abu na sani na ilimi. Kaga bakin jahili yana bidin-bidiman bai san komai ba. La ya'rifu rabbahu wala tawhida, bai san Allah ba, bai san yadda zai kada da Allah ba. Idan wani abu bai tuce shi, bai san ya zai kautar da kansa ba. Sannan a nemi safo wannan a rayuwa duk bai sani ba. Malamai na bal da shi, na kwalla da shi, musamman azzaluman malamai. A ce sai ka yi kaza, sai ka kawo kuɗi kaza, ai addu'arka ma ba za ta shiga ba, sai ka yanka rago, sai ka yanka kaza, sai ka kawo sa, ya je ta neman duk inda sa yake. Saboda bai sani ba. Amma kai da ka sani, sai ga cewa kana cikin haske. Saboda shi ilimi haske ne. Haske ne, za a shi ko zahirci duhu ne. To da haka annabawa, Allah ya ba su ilimi, shi ne mafi darajar kyautar da ya musu. Kamar yadda Allah ya siffanta kansa da ilimi, wanda ya nuna cewa ilimi daraja ce. Allah ya kira kansa al-alim, masani. Jahilci kuwa illa ce kuma cuta ce. Saboda haka duk al'umma da take son kuma ɗaukaka a duniya ta da lahira ta, sai ta kula da ilimi. Ilimi kowane iri na ci gaban rayuwa ne, ilimi na addini, ilimi na shari'a. To sai an kula da ilimi. Sannan ka kalli alal aƙalli, ilimi shi ke fitar da mutane daga ƙangi da talauci da sababinsa da izinin Allah. Ka kalli duk gidan da ba su biya ilimi muhimmanci ba, ya gidan yake zama. Al'ilmu yarfa'u baitan, suka ce la'ima da lahu, wal jahalu yahdumu baital izzi wa sharafi. Gidan kara, gidan bono, gidan ainihin wato karmami, gidan ƙasa. Idan aka tashi aka yi ilimi a gidan, sai kaga Allah ya zo ya daga mutanen gidan. Amma duk girman gidan, gidan sarauta, gidan kaza, gidan masu kuɗi, gidan manyan mutane, gidan 'yan asalin gargajiyan gari, in ba su yi karatu ba fa, sai ka nemi ainihin wato ɗaukaka ka rasa. Sai jahilci ya zo ya mamaye gidan, sai bala'i da musifa, ƙarshe talauci dole ya yi yawa, cututtuka su yi yawa, matsi ya yi yawa, baƙin ciki, damuwa, takura, ba irin inda ba za ka same ta ba a gurin jahilci. Amma wallahi ilimi shi ne zai sa ka ga mutum ya daidaita, kuma ko yana cikin talauci ko ta damuwa, sai ka ga abin ya zo mishi da sauƙi. Kuma idan kai ilimi, komin daɗin daɗewa, sai mutane sun neme ka akan wannan ilimin. Ilimi kuma ko na gyaran fanta ne, ko na gyaran rediyo ne, ko na gyaran waya ne, sai wata rana ban su dan alawa na su. Taman baka sani ba fa. Ba wanda zai neme ka, shi jahili ko uwarsa ba ta alfahari da shi. Ba wanda yake alfahari da shi. Ba shi da wata rana jahilci. Saboda haka wallahi malamai na kafa hujja da wannan aya akan lalle ya kamata a baiwa ilimi muhimmanci a cikin rayuwa. Saboda haka mutum ya addu'a Allah ya ƙara masa ilimi. Ya mu'allima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai amfani, ya ilmantar da mu, ya ba mu aiki da ilimi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Za mu tsaya nan insha Allah aya ta 114 zuwa karatu na gaba da iznillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.